أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينها كبرك مرسادها وأن مسلاتي ميتار البركة مسجد الخلفاء الراشدين دنتي كبدا مجلس منا القرآن نوانا وتا من البركة شيني وتا رمضان wannan shine majlisi na biyar muna shidda ga watan Ramadan hijira daga garin Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu a kalandar Bature 2026. Idan ba a manta ba karatun mu na jiya mun kammala fassara aya wadda take mana bayani akan yanayin azumta ko kuma irin sauki wanda Ubangiji ya kawo mana da bayani akan sabkar Al-Qur'ani da abinda yake kumshi na daga cikin wannan Al-Qur'anin, haka da irin sauki wanda Ubangiji ya kawo wa mai azumi a lokacin da yake halin rashin lafiya ko cikin halin balaguro. Haka Ubangiji ya yi da sa mana bayani akan lalle Ubangiji yana nuhata ku kullun ya samu muku sauki a cikin tahiyar ku ta yau da gobe a cikin addinin ku. Yace baya neman muku abin da zai kasance mai tsanani ne a tare da ku wanda za ku gaza ku aiwatar da shi. Ma yake ƙara tabbatar mana Ubangiji ya sanya mana wannan ibadar ne don mu yawaita yi mai kabbara ƙarshen ibadar, kuma mu gode mai akan wannan dace wanda ya yi mana. Sai aya ta gaba Ubangiji sai ya kawo sai ya yanke bayani akan abin da ya shahi Ramadan da hukumce-hukumcen shi, sai ya shiga bayani akan addu'a. Yake cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وبنجي جاي كتوا إدم بايونا سكتنبيك أكينا أئنا نكي يا يا نكي يا يا الأمر يكي يتيتو فإني قريب كتوا كوكما بايونا إنا قصد سوء أقوان لوكتي أقوان هالي أقصد سوء نكي دهك أجيب دعوة الداعي إذا دعان دوان ديرو كيني tabbas zan amsa mai roƙon shi. Abinda nake nema da su falyastajibu li shine su amsa kira na wanda nayi musu. Wani kira ne Ubangiji yayi mana? Shine mu meka wuya mu tabbatar ba wani mahalici ba wani wanda ya cancanta abota ta mai da gaskiya in ba shi ba, da haka mu amsa kiran da Ubangiji yayi mana. Wali yu'minu bi kuma ku yi imani da ni ya ku bayuna la'allahum yarshudun dan su samu shari'a a rayuwarsu ta nan duniya da rayuwarsu ta gobe kiyama. Nan kalkashin wannan ayan malamai suke cewa ana bayanin Ramadan da hukumce-hukumcen shi. Aya kuma ta gaba wadda za ta zo bayan wannan aya, aya ce ita ma za ta maka bayani akan Ramadan da hukumce-hukumcen shi. Sai aka shiga tsakankanin wannan hukumce-hukumcen na Ramadan da wannan aya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Abinda Ubangiji ya sanya ya kawo wannan aya tsakankanin Ramadan da hukumce-hukumcen shi shine dan a nuna alaƙar da take tsakankanin addu'a da azumi. Wannan wata ne na addu'a, ba wai kurmuwa in kame baki na ba daga ketawa alfujir zawwa hadar rana wazawa hadawar rana ba shikenan na gama abin da aka umarce ni. A'a, tsawon yinin tsawon daren kai kokari duk abin da gare ka kai bashe kolin addu'o'inka.
sai san ya nan Ubangiji ya kawo mas'ala ta addu'a dan mi dan bawa a wannan halin da yake na cikin azumi yayi kokari ya kyautata ya miƙa wuyan shi zuwa ga Ubangiji ya amsa kiran da Ubangiji yayi mai shi ma sai ya roki Ubangiji Ubangiji ya bashi abin da yake so sai san ya nan Ubangiji ya kawo mana wa idza sa'alaka ibadi anni nan khitab ne ga manzonmu sallallahu alaihi wasallama inda bayuna za su tambaye ka to ubangijin a ina yake yaya ubangijin yake miye ubangiji yake yi wa bayin shi yace to abinda zaka ce musu inni qaribun lalle ni innan fa he ta zo isti'nafiya fa inni qaribun tabbas ubangijin ka a kusa yake da bayin shi fa inni qaribun tabbas ubangijin a kusa yake da bayin shi wannan kuma kusanci mun sani kusanci ne wanda ba wanda isa ya shiga tsankanin bawa da ubangijin shi kamar yanda ubangiji yake bayyana mana ayoyi daban-daban amma khalaqana samawati wal arda huwa laqad khalaqana al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid tabbas mu ne muka halice dan adam muka san abinda zuciyar shi take kai take kawowa abinda wani wanda yake gindin shi bai sani ba amma dai ubangijin ya san abinda zuciyar ka take kai take wasuwasi akan shi me zan yi me a cikin raina me nake son aiwatar in na huta me tsankani na da ni da wane dukkan su ubangiji ya riga ya sani wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warida Ubangiji din ya kulle maka zantin ya nuna maka ya yi ka kusa da karan kanka yake cewa kaga wannan lakkata ka lakka ita ce wanda dai ake cewa ran a jikin ta yake wanda zance ne namu na Hausa amma dai rai ba wanda ya sai inda take yake cewa to hatta da lakkaka jijiyar da take kai jini take kawo tsankanin kwalluwa da zuciya da waye yace mu muka yi kusa da kai da ita wannan ubangiji dan ya nuna maka irin kusanci da yake tsakankaninka da kai da shi shi kuma idan muka koma idan muka shiga cikin suratul qaf ita ta idh yatalaqqal mutalaqqiyani an al-yamin wa an al-shimal qaid ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atida ba wani furci da bawa zai yi face ubangiji ya san abinda ba wannan zai furta kuma sai an kidaye mai abinda ya furta kaga wannan yana nuna maka kusanci na ubangiji da kai haka idan muka koma cikin suratul waqi'a ubangiji yake bayyana mana falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsiruna lokacin da rai ya kawo gargara lokacin da rai ya shiga magagi mutuwa ta zo gata nan kwaram tabbas yin ta za a yi yake cewa wa nahnu aqrabu wa antum hina idhin tanzuruna a wannan halin gama mutun ku nan ko ga dan uwan ku nan gama ayin ku nan kuna kallon shi amma dai ba abin da za ku iya da shi Allah sa wanda yake gaban nashin yayi kowa kwarewa a likita ba abin da zai iya ga wannan mutum yace wal antum hina idhin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ubangiji sai yake tabbatar mana mu mun yi ku kusa da wannan dan uwan naku wanda zai mutu a wannan halin yace walakin la tubsirun sai dai ku ba ku gani kaga wannan duka yana ƙara tabbatar maka kusancin ubangiji da bawa sai ka idan ka dauki aya sai yace maka wa idza sa'alaka ibadi idan da bayina za su tambaye ka akan ubangijin su mahalicin su majibincin al'amarin su fa inni qaribun ni inna a kusa nake muwansu daga cikin malumai kamar Ibn Usaymin ya kawo yace he ka kaddara kuddira da kai takdiri mahzuf sai ka ce a fa inni fa qul inni qaribun sai ka ce musu wannan bayin nawa tabbas ni a kusa nake da yawa daga cikin malumai suka ta yi akan dan me ya sanya duk tambayar da ake kawowa a cikin alqur'ani sai an ce wa manzonmu ka ce musu wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid suna tambayar ka akan jinin haila ka ce musu he aka ce ka ce musu kina wannan interval a shamaki aka sanya tsankanin ubangiji da shi da bayu waye shamakin shine manzonmu aka sanya shine zai kasance wasiqa ka ce musu qul huwa adhan lalle da wannan haila datti ne fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku kaurace wa iyallanku lokacin da suke cikin halin haila wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khair suna tambayar ka akan hukumce marayi sai ubangiji yake cewa manzonmu ka ce musu kyautata musu shine mafi alkhairi to wannan kaga duka yana nuna maka alaka wannan yana nuna maka duk wani abu wanda yake tsakankanin hukumce he an sanya manzonmu ya kasance shine wasai da tsakankaninmu da mu da ubangijinmu Thank you. amma dai kan abin da ya shafi tsakankanin ubangiji da bawa sai ya ce fa inni qaribun ni inna a kusa nake dan ya nuna maka ba wanda ya isa ya shiga tsakankanin ubangiji da bawan shi wannan kuma shine kaida duk lokacin da kake nema agun ubangijinka ka tsantsanta ubangiji wani hanya za ta sanya abinda kake so ka samu sai ubangiji bayan wannan bayanin inni qaribun lalle ni inna a kusa nake kuma wannan ayoyi da muka karanta sun isa su tabbatar mana lalle ubangijin na a kusa yake da mu kuma wannan wai ba mu kadai ba hatta da kahuran da suka bijirewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shekara 13 yana gurmaya rizu su ma suna da yakinin lalle ubangijin nan fa a kusa yake da kowa kuma shi yake jujjuya kowa wannan shine ainihin tauhidur rububiyya to meye muke bukata kan ubuwagun ubangijinmu shine mu roke shi yayi mana saboda dukkan wani abu yana hannayen shi arzikin yana hannayen shi jujjuya al'amurkan yana hannayen shi ba wani abu wanda zai kasance face da sani face da holewa ubangiji zai kasance da haka yace ujibu da'watad da'i idza da'an ina karba kira ko ina karba addu'a wanda ya nema abuna in bashi abin da yake nema ko kuma a ina sauraron wanda yake nema abuna dan in bashi abin da yake nema yace dan haka sharadin da nake so ku cika shi dan in amsa muku addu'o'inku falyastajibuli shine ku amsa ni ma kiran da nake yi muku wani kira ne aka yi mana shine mu musulunta mu mai kauyen mu zuwa ga ubangiji shine al-inqiyadu lahu bi-ta'a wal khulus lahu min ash-shirk shine mu mai kauyen mu akan yi wa ubangijin mu biyayya 100% kuma mu kawar da kawunan mu da bautar gumaka wanda yake kuma bayan ubangiji yace wani yu'minu bi haka kuma su yi imani da ni yace ba dan komai ba la'allahum yarshudun dan su samu shari'a a guna su wannan bayin dawa wannan aya idan muka leka zan mu gani tana mana bayani akan makuratar kusancin da yake tsakankanin mu da mu da ubangiji kusanci ne wanda ba wanda ya isa ya shiga shabaki inda wani yana iya shiga da ubangiji da ya zo siya ga ayat sai ya ce mana faqul inni qaribun ka ce musu ya kai manzo Allah ni inna a kusa nake sai aka kawar da wannan hirahi aka ce fa inni qaribun tabbas ni inna a kusa nake da haka kowa da kowa wai ba sai ka bi ta tsani ta wurin shehunka ba ko ta wurin malaminka ba ko ta wurin wani ba sannan ka isa zuwa ga ubangiji kowa yana da garanti yana da lamarin isa gun ubangijin shi sai dai kurum naka yin kace a wani takan yi yahi ni kusanci ko yahi ni kyautata bauta a gun ubangiji bari mu nema shi ma ya taya mu da addu'a amma dai ba wanda ya isa ya kasance ya shiga tsani tsankanin shi da shi da ubangiji kana son ka kirayi ubangiji sai ka ce a ni innan saboda ina da zanubi bana kiraye shi bari in sa wani ya kirayi mun shi wannan haramun ne qat'an wannan shine sababin da ya sanya manzo Allah ya yaki mutanen shi ɗan kabilar shi ɗan dangin shi ya yake su shekara 13 a cikin garin baka saboda idan manzo Allah da ya tambaye su yake cin musu dalilin me ya sanya kuke bautatawa wani koma bayan ubangiji wa'annan gumakan da sassaka su ne ku yi da hannayenku sai suke cewa ma na da'uhum illa liqarribuna ila Allah zulfa mu ba wai muna kiran su bane ba dan wai su ne suke biyan bukata a mu muna kiran su ne dan su kasance mana tsani tsakankanin mu da ubangiji to kaga tsani tsakankaninka da kai da ubangiji waye ya shiga tsakankaninka da kai da ubangiji har ka sanya wani ya kasance tsani ne tsakankaninka da kai da ubangiji abinda yake naka shine yanda kowa yake kiran ubangiji kai ma ka dage ka kiraye shi nan ya kawo mana bayani akan addu'a ujibu da'watad da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira idan ya kiraye ni duk wanda yake da abin roko ya roka ubangijin shi yana karba mai kiran shi mas'alar da'awa mas'alar kira ko roko agun ubangiji abu ne wanda yake wajibi ga duk wanda ya musulunta duk wanda yake da imani to wajibi ne ya tsantsanta ubangiji ya roke shi saboda roƙon nan kai zai ma gata wai ba gata ba zaka ma ubangiji ba idan muka shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ingantacce manzo Allah yake bayyana mana addu'a huwal ibada addu'a ita ce ainihin ma ibada haka idan muka shiga cikin alqur'ani ubangiji yana bayyana mana a cikin suratul kahf fad'u llaha mukhlisina lahu ad-dina ku roki ubangijin ku kuna masu tsantsanta ubangiji a cikin wannan addinin da shi haka idan ka koma cikin suratu fad'ullaha mukhlisina lahuddin idan ka koma cikin suratu ghafir wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin ubangiji yake cewa lalle ubangijinku ya umarce ku yana ce muku ku roke ni in amsa muku kiran da kuke yi mini duk buƙatarka idan kai baje kolin ta to mi amsa wa shine dai ubangijin yace ujibu da'watad da'i idha da'ad haka kuma innal ladhina yastakbiruna an ibadati kaga waɗanda suke girman kai yana nunawa a shi ya kai wata makwarata ya samu duk abin da ya kamata ya samu mi zai yi da roƙon ubangiji kamar yanda wani zaka same shi yana cewa shekara kaza ni bin roƙe ubangiji kaza ba wannan wauta ce ce shekara kaza ni bin roƙe ubangiji kaza ba ko kuma a ni bin taɓa roƙon ubangiji ya muni kaza ba waye mai yin ubangijin ne mai yin abinda kake tunanin kana da shi in ɗaya rana sai ya kwace kayan shi ya izzu man yasha wa yadhillu man yasha ya daga wanda ya ga dama a dare guda ya kaskantar da wanda ya ga dama a dare guda na Bahaushe yake cewa dare guda ubangiji yake yin bature to haka ne tsarin ubangiji kada ka ce yake cewa kaga waɗanda suke girman kai akan bautata shi ya kawo bauta shi ya itlaqin ta akan addu'a ai yana maka bayani ne akan wa qala rabbukum ud'uni astajib ku roke ni in amsa muku kaga waɗanda suke yin girman kai akan bautata kenan mi addu'a ita ce bauta haka wannan yake ƙara tabbatar maka lalle addu'a ita ce bauta yake cewa tabbas za su shiga jahannama suna makaskanta a cikin wutar jahannama haka da bai hadisi na Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wannan mallam yasallaha yughdab lahu duk wanda bai bi roƙon ubangiji to Allah yana fushi da bawan shi ka roƙi ubangiji in ma menene duk abin da yazo maka kai kokari ka roƙi ubangiji haka abin da yake wajibi gare mu shine duk wata bukata wadda ta zo mana da wadda ba ta zo ba da wadda muke hanga a nan gaba da wadda ma ta huce mu yi kokari mu roƙi ubangijin mu akan ta tsanani ne kumci ne dadi ne in ma wani hali bawa ya shiga yayi kokari ya roƙi ubangiji saboda abin da yake wajibi ga dan adam ya sawa zuciyar shi ba wani hali wanda zaka shiga ba shi face hannayenka ba wani hali wanda zaka shiga face daga gun ubangiji ne in alkhairi ya same ka daga gun ubangiji ne in wata musiba ta same ka to wannan fa abinda ka tsankwalo wa kanka ne wa ubangiji ya tabbatar maka da wannan abin shine wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu in wani kumci ya same ka ba wani wanda sai ya yi maka kumtin nan ba ubangiji ba wa in yamsaska bi khairin fala radda li fadli haka kuma ubangiji in yana huce ka da alkhairi ba wanda ya isa ya dakire wannan alkhairin yace ba ya same ka ba to waye a wurin waye kamata mu nemi wannan alkhairin mu nemi ijewar wannan sharrin a gun ubangiji ne da haka wajibin mu ne mu zaki ne damtse mita addu'a Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta take cewa ku roƙi ubangiji akan dukkan al'amuran ku take cewa kai hatta da katanar takalminka idan ta tire yace ka roƙi ubangiji Allah ya mai maka wai kakka dauka abin kaga ba wani abin kirki bane ba kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha kaga roƙo kai saka ga ubangiji ya baddala maka da abin da yahi wannan alkhairi shine duk wani hali ka kasance ya kai dan adam to kadda kai sanya ka roƙi ubangiji wannan ummu salma uwan mu ne Allah ƙara mata yarda manzon mu sallallahu alaihi wa sallama abu salma dan uwa yake gare shi na reno ya mutu ya shigo gidan shi Ummu Salma tace na tabbatar a zuciyata bayan mutuwa Abu Salma saboda irin soyayya da alaka da kauna da take tsakanin mu da yaran da Allah ya arzuta mu banda tunanin a kan cikin garin Madina za a samu wani mutum wanda zan iya zama tare da shi ya bin irin abin da Abu Salma yake yi mani Allah ya karbi kayan shi manzo Allah ya zo musu ta'aziyya sai yake ce musu ku roƙi ubangiji kuyi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ga Allah muke kuma gare shi zamu koba Allah kamaya mini ka bani ladan wannan musibar da ta same ni kuma kai mai mini gurbin wannan musibar da mafi alkhairi da abinda na hadu da shi Ummu Salma tace manzo Allah dai ya faɗi amma dai a zuciyata waye a cikin garin Madina kai Abu Salma alkhairi babu shi amma dai saboda umarni ne na manzo Allah tace he na aikata wannan addu'ar da take yi ta mika wa Allah al'amarinta, kuma da mu mai ake so duk abin da zamu yi mu yi shi dan Allah, kuma mu yi koyi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Tace he gashi nan tana kare ta kaba, he ga manzo Allah ya turo yana nema armanta da Abu Salma da manzon Allah waye mafi alkhair sun ya duk aldik wani hali ka shiga ubangijin nan dai shine ti yana kallon ka ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ubangijin nan dai shine mai iko akan komi, shine mabuwayi akan komi, ka roke shi ba wani wanda zai shiga shamaki tsankaninka da kai da ubangiji. Shi san ya Aisha take bayyana man hatta da katanar takalminka idan ta cire ka roki ubangiji kai addu'a. Ba a so musulmi ya zamana haka kurumci ma zamane ba addu'a a tare da shi. Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi yake cewa duk wanda yake so Allah ya yalwata mai wurin bangaren amsa addu'ar shi lokacin da ya amshe, lokacin da yake cikin halin kumci ubangiji ya karba mai addu'ar shi, yake cewa to lokacin da yake cikin halin yalwa ya ringa roƙon ubangiji. Ko babin karoka, ka roki abinda ma yake ma bakka ma sa ran samun shi, ka roke shi shi sai ya datar da kai. Akwai hadisi wanda imam wannan Sa'id al-Khudri ya hutar da shi, wanda aka rawaito shi daga shi, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana hadi mana yana cewa babu wani musulmi wanda zai roki ubangiji a cikin roƙon shi bai roƙe shi ba dan ya saba wa ubangijin shi ba, bai roƙe shi ba dan ya yanke wata zumunta wadda take tsankanin shi da shi da wani dan uwan shi ba, yace ya roƙe shi ne kurum dan wata bukata wadda gare shi a gun ubangiji. Yace sai Allah ya mai dayan uku, yace na harko imma an yu'ajjala lahu da'wata, imma ubangiji ya gaggauta mai abinda ya roƙa in ubangijin shi ya bashi, ya daga hannun shi yanzu bayan mun yi sallah azhar ubangiji kaza nake so, ya fita ubangiji ya bashi, yu'ajjala lahu ya gaggauta mai abinda ya roƙa a bashi. Yace ko kuma wa imma an yaddakhirha lahu fil akhirah, ko ya jinkirta mai wannan addu'ar da yayi ta kasance mai gata ne a gobe kiyama. Yace wa imma an yadfa anhu min as-su'i mithluha, yace ko kuma ya ije mai wata cuta wadda za ta same shi kwatam kwatin abin da ya roka. To waye ya ci riba? Bawa shi ya ci riba. Bai yiwa dan adam ya daga hannayen shi ubangiji ya mai da mai, ubangiji yana jin kumiya, bawa ya daga hannayen shi guda biyu sama ubangiji ya mai do mai wannan hannayen nashi ba tare da ya bashi abin da yake so ba, ubangiji yana jin kumiya. To idan an ce maka ubangiji yana jin kumiya a cikin wannan halin, to yaya al'amarin yake? Dayan ukun nan wajibi ne ko dayan ukun nan tabbas sai sun same ka? Shi sun ya wannan Abdullahi bin Umar ban manta ba, da kai riwaya wadda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar, yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi, yake cewa duk wanda Allah ya bude mai kofa addu'a zai iya samun horarren wuri ya zamana ya daga hannayen shi ya yiwa ubangiji, ko ya daga hannayen shi ya roki ubangiji, yace to tabbas ubangiji ya riga ya bude wannan bawan kofofin rahama. Saboda ita ma dace ne, ba kowa ubangiji yake datar da shi ba da samun yin da zama yin addu'a. Ana ji da yawa zaka gani wani barubban shi bai damu ba, ya huto daga gidan shi, ya huto daga gidan shi yayi addu'a hutawa daga gida, ya koma gidan shi zai shiga yayi addu'a shiga gida. Wallahi ba kowa ubangiji yake huri ma wannan abun ba. Ba kowa ba zai tashi da sahibi yayi azkar in shi ba, kamar yadda manzon mu ya umurce mu, idan ka tashi ga abin da ake so kai ka kare kanka, ka kare duk wani abu wanda zai kai ya kawo a cikin addininka, ka kare zuri'arka, ka kare dukiyarka, ba kowa yake yin haka ba. Shi sai Abdullahi ibn Umar yake cewa manzon Allah yake cewa duk wanda Allah ya hore mai ko ya bude mai kofofin addu'a zai iya zama ya daga hannayen shi ya roki ubangiji, to ubangiji ya bude mai kofofin alkhairai, kofofin rahama shi afwan. Yake cewa ubangiji ya bude wannan bawan nashi kofofin rahamar shi. Yake cewa kuma lalle addu'a tana amfanar da dan adam ga abin da ya sauka da abin da ma bai sauka ba. Da haka wala yaruddul qada illa du'a, ba abin da yake mayar da kaddara abinda aka riga ya aka zartar maka hi ya same ka in ba addu'a ba. Da haka kaga bai kamata ba mu yi sanya ba, mu yi sakaki a wurin roƙon Ubangiji ba. Duk wani abinda aka maka kaddara, aka kaddara maka shi, ga abin da zai same ka, sai dan ka daga hannu, Ubangiji ka ije mun, Ubangiji ka bani abin da yayi wannan, to shi kadai yake mayar da wannan kaddara, addu'a kadai kenan. Yake cewa fa alaikum biddu'a, dan haka manzanmu yake horon mu da yin addu'a. Haka Abu Huraira, da kai hadisin da Imam Tirmidhi ya hudar da shi, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana laysa shay'un akramu ala Allah min addu'a, babu wani abu wanda yahi kima yahi daraja a gun Ubangiji sama da addu'a. Bawa duk lokacin da ka samu kanka to ka zamna zama ka ko ka zamna zaman zaman dirshan ka daga hannayenka ka yi wa Ubangiji, saboda in ka dauka da kai asalin al'amari ka tabbatar wa zuciyarka ba mai yi sai Allah, da kai abubuwa wanda ana so mai addu'a ya siffanta da su, ko wajibi ne mai addu'a ya siffanta da su, in yana so addu'a shi ta kasance karbabba. Shine na farko, lokacin da zaka daga hannayenka ya kasance ka tsantsanta Ubangiji wurin addu'a, ba wai dan wani ba kake yi ba, kamar yanda yake bayyana mana a cikin suratul jin wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada. Duk lokacin da zaka daga hannayenka yake cewa masallatiyya na Allah ne shi kadai tilo, a cikin su ba a kiran wani koma bayan Allah. Duk lokacin da bawa zai yi roko ya kasance Allah shi kadai zai roka, ba yana tunanin wani abu can daban ba. Shi ya sanya lahu da'watul haqq wal ladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basit kafaihi ila al ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bi balighi wa ma du'aul kafirin illa fi dalal. Ubangiji yake bayyana mana shine wanda yake da ko shine wanda ake roko, roko wanda yake na gaskiya, shine Ubangiji na gaskiya wanda ya cancanta a roke shi, wanda idan ka tashi roƙon zaka roke shi shi kadai tilo, ba tare da ka hada shi da wani abun bauta ba a lokacin da kake roƙon shi ba. Yake cewa kaga waɗanda suke roƙon Allah tare da wani la yastajibuna lahu, har abada Ubangiji ba zai amsa musu addu'arsu ba. Yace idan ku kana so ka tabbatar Ubangiji zai amsa musu addu'arsu, ka zo ka ajiye ruwa a gabanka, ko ka sanya ruwa a tahin hannunka, ka ringa cewa ruwan nan tashi ka shiga baki na, tashi ka shiga baki na. Yace ai har abada ba zai shiga ba, illa ka basit kafaihi ila alma'i liyabluga fahu, mutumin da zai shanya hannayen shi a saman ruwa ya ringa cewa ruwan nan ta so ka shiga baki na. Yace wa mahu bi balighi, har abada ruwan nan ba zai shiga bakin shi ba. To kwatankwacin wanda zai ringa roƙon Allah yana kiran wani a lokacin da yake roƙon Ubangiji. Kaga kuma wannan shine sha'anin mu a wannan lokaci. Zaka samu mutum an ce mai a za a maka addu'a, amma dai sai an yanka kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an yi kaza, sai an bada kaza, an yi kaza, an yi kaza. Wannan duka wannan baya daga cikin ka'ida. In ka ce a'a zai roƙi Ubangiji amma dai zan yi tawassali ga wannan roƙon da yayi, in yanka wani abu ko kuma in yi sadaka akan Ubangiji ya biya mini bukatata, alhamdulillahi ka yi wa kanka. Shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara ƙarfafa wannan addu'ar taka. Amma dai a yanka don wani, ko a'a za a sanya a yi kaza, a yi kaza, a ba da kaza, a yi kaza, wannan duka baya daga cikin tsarin addu'a. Shi sun ya wajibi ne lokacin da za mu roƙi Ubangiji mu tsantsanta Ubangiji mu yi dan shi, kada mu haɗa kiran shi da kiran wani, in dai muna so Ubangijin mu ya amsa mana. Yana ɗaya daga cikin ladubban addu'a shine idan za mu daga hannayenmu mu fara roƙon Ubangiji da sunayen shi wanda suke tsarkakakku, da siffofin shi wanda suke tsarkakakku. Kana iya daga hannayenka ka fara ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Quddus, ya As-Salam, kamar yanda Ubangiji yake bayyana mana walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Ubangijin nan shine mai sunaye wanda suke kyawawa, dan haka ku roke shi da wannan sunayen nashi wanda suke kyawawa. Yana ɗaya daga cikin sila wanda Ubangiji yake jin kunya ya ki amsa addu'ar bawa, shine lokacin da bawa ya kambama Ubangiji, ya yabi Ubangiji. Da wani abu za mu yabi Ubangiji ba abin da ya kai sama da sunayen shi kyawawa wanda ya ambaci kanshi da su. Sannan baya da shi shine mu sawo salatin annabi a cikin kiran mu, kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake bayyana mana inna du'a mawqufun bainas sama'i wal ard wa la yas'adu minhu shay'un hatta tusalla ala nabiyyika sallallahu alaihi wa sallama. Addu'arku tana nan a sama, an tsayar da ita a sama. Yace ba ta hucewa har sai kun yi wa manzanku sallallahu alaihi wa sallama salati. Kenan ka yabi Ubangijinka, abinda zaka biyo da shi shine ka biyo da salatin annabi. sannan ka daga hannayenka ka roki ubangijinka duk abin da kake so na daga alkhairi na daga ije maka dukkan wani sharri na daga arzikin duniya da lahira duk abin da kake so ubangiji yana karba kowace addu'a sai addu'ar mutum guda biyu shine addu'ar mutumin da ya roki ubangiji ya yassare min ya aikata wani zunubi yayi hoto na hoto da ubangiji wannan ubangiji baya karba sannan kuma mutumin da zai roki ubangiji wani ubangiji kar Allah sa ka saki hada hanya ta da shi dan ka yanke zubuncin da yake tsankaninku ubangiji bai karba wannan addu'a duk addu'ar da take tsankaninka yanke zumunci ne tsankaninka da kai da ƴan uwanka ubangiji baya karbanta haka kuma da mutumin da zai ringa gaggawa ya ringa cewa ubangiji na roka tun watan wancan nake ta roka har yanzu shiru ko kuma dama nayi shiru na sake yi shiru shi ma wannan ubangiji baya karba addu'ar shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal ana karba wa dayan ku addu'ar shi matakar bai gaggawa ba yace ubangiji kurum ni nan zuwa lokaci kaza kurum amini kaza ubangiji ni a bani kaza kai ka sake yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mana qad mutuman nan sai ringa cewa qad da'utu falam ara yustajabu li yake cewa na roka ni ba banga ba alama ho ubangiji nan zai amsa mun addu'ar nan ba to kaga wannan shi ba arga yayi diskalijin shi bai cikin wanda ubangiji zai karba addu'ar su yana ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke taimakawa addu'ar mu lokacin da muka yi ta ta samu karbuwa shine kyakkyawan zato a gun ubangiji lokacin da ka daga hannayenka kana roƙon ubangiji ka tabbatar wa zuciyarka ba wanda ya isa ka bi duniyar nan ya maka abin da kake nema in ba Allah ba kuma ka kyautata zatanka a gun ubangiji tabbas shi innan zai yi maka hadisul qudsi manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya rawaito yake cewa ana inda zanni abdi bi ubangiji yake cewa ni innan ina nan inda bawa na yake zato na in ka zaci alkhairi to alkhairin ba za ka samu in ka zaci sharrin to sharrin ba za ka samu idan ka zo wajibi ne ka tsaya ka tsantsanta ko kuma ka tabbatar da zatanka ko ka inganta zatanka a gun ubangiji haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da zasu taimaka mana ubangijin mai karɓar mana addu'a shine mu kirda duk lokuta wanda ake karɓar addu'a wa hasatan irin wannan lokaci na Ramadan da muke ci kusan kowa ƙarshen dare yana tashi sulsul akhira ƙarshe ɗayan ukun dare na ƙarshe kowa yana tashi shi kuma a wannan lokacin ne ubangiji yake samkowa idan ya samko yana cewa da kai mai roƙa in bashi abin da yake nema da kai mai neman gafara in gafarta mai irin lokacin yin safar inna ka zagi ne da mutse kai kokari ka buga kai buje kolin addu'arka wallahi bamu da wani gata a rayuwar mu ta duniya da ta gobe kiyama sama da ubangiji duk wani wanda zai maka gata koma bayan ubangiji shine mai bada wanda ma kake tunanin ka samu a gindin naje ubangijin ne ya bashi to dan me sanya kai baka nema ba a gun wurin wanda yake badawan ba wurin wanda shi ma nema yake a gunshi ba kai ta dan uwan mu guzu yazo yana cigiyar raƙumin shi ya shigo masallaci ya ga wani ya jajince yana nema ubangiji ya bashi yace kai bukatar ka kai alƙarma ce amsa ni raƙumi nake nema ka gani mu yi kokari mu kyautata zatanmu a gun ubangiji lokacin da muke addu'a haka kuma mu kirda duk lokuta wanda suke ba ma misalin wannan sulsul akhir dukkan ƙarshe na dare haka kuma da lokacin da zamu yi bude baki lokacin da zaka bude bakinka addu'a karbabba ce a gun ubangiji kai baje kolin addu'arka in aka ce baje koli shine duk wani abin da ka san kana da shi a cikin cikinka ka bujiro ubangiji da shi ka nema yayi maka saboda ba mai yi in ba shi ba haka yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su taimaka mana lokacin da muke yin addu'a ta samu karbuwa shine lokacin da zamu roƙi ubangiji mu kaskantar da kawunan mu gaban ubangiji kamar yace misalin wani ne ya tahi maroƙi ne ya tahi wurin wanda ya tabbatar ya iya bashi idan ka ganshi ai wata irin marereta ce yake sai ya nuna kamar ka ce da ɗerara bai ma taɓa cin abinci ba ko abin da yake nema kamar ka ce bai taɓa ganin shi a rayuwa ba to haka kai ma ake so kamar yare cewa ubangiji ka kaskantar da kanka a gun ubangijin ka ka nuna ba ni in ba shi ba kana mi kauna abin da yake gun shi kuma kana tsoron abin da yake gun shi na daga azaba wannan shine kadan daga cikin abubuwan da idan mun yi su za su taimaka mana tabbas ubangijin mu ya karba addu'ar mu yana daya daga cikin babban abin da idan mun siffanta ko idan mun sanya hannayen mu a cikin shi tabbas ubangiji ba zai karbi mana addu'a ba shine cin dukiya wadda take ta haram mu ringa zaluntar junan mu mu ci amana junan mu mu ci dukiyar ƴan uwan mu ba tare da ba haƙƙi ba wannan yana ɗaya daga cikin abin da in shekara 1000 za ka yi kana roƙon ubangiji ubangijinka ba zai taba amsa addu'arka ba hadisin Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yati yanna 'ala an-nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha min al-mal yace wani lokaci zai zo daga cikin al'ummarka wa'ansu mutane ne wanda ba ruwan su dukiya ina tazo halaka tazo haram tazo su dai karba za su yi ba ruwan su ci za su to idan ku suka ce za su kasfanta ko suka ce za su aiwatar da haka to addu'a ubangiji zai rike musu ba zai karba addu'a su ba za a yi musu hari za a hada su da rashin tsaro za a hada su da kaza da kaza da kaza su yi ta roƙin ubangijin kuma ubangiji ba zai karba addu'a su ba to kaga wannan yanzu yanayin kenan da muke cike Abu Huraira yarda Allah shi tabbata a gare shi yana bayyana mana a cikin hadisi ne wanda Imam Muslim ya wutar da shi yake cewa ya ayyuhan nas manzo Allah yake cewa ya ku mutane innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba lalle Allah daddada ne baya karban wani abu daga bayan shi in ba abu wanda yake daddada ba haka yake cewa inna allaha amara almu'minina bima amara bil musallina ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa'malu salihan inni bima ta'malun har zuwa karshen hadisi yake cewa summa zakara rajulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ambata wani mutum yutilu safar wannan mutumin yana yawaita yin bulaguro kullum matahiyi ne yace ash'asa akbara gashi nan yayi hurtutu gashin shi duk yayi kura yace ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannayen shi zuwa ga sama wurin wa yake nema wurin Allah yake nema yana cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji wannan abubuwan guda uku sila ne na ubangiji ya karbi addu'ar bawa manzon mu sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'ar mai bulaguro karbabba ce in daga nan murya zaka tai ka tsaya akan hanya kai addu'a addu'ar ka karbabba ce addu'ar mai bulaguro madama bulaguro ne na halaka ya kama hanya to addu'ar shi karbabba ce kuma haka yana ɗaya daga cikin yanayin yanda ubangiji yake karbowa bawa addu'a shine ya daga hannayen shi sama wannan ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daga hannayen shi ubangiji yana zum kumiya idan bawa ya daga hannayen shi ya medo mai hannayen shi zero bi amsa mai addu'a shi ba kaga ya cika sharadi na biyu ko haka na ukun kuma gashi nan yana halu ash'asa ga yana ya rabbi ya rabb ya ubangiji ya ubangiji wannan shi ma duk lokacin da bawa zai daga hannayen shi yana ya rabbi ya rabb addu'a shi karbabba ce ya cika wannan sai dai kai tu wa mat'amuhu haramun abincin shi haram ne mashrabuhu haramun abin shan shi haram ne malbasuhu haramun tuwad da yake ya tuhatu da ita ma ta haram ce yace kai wa guziya bil haram guzurin shi ma na bulaguran da haram aka kishi manzo Allah yace fa anna yustajabuna kai ha ubangiji zai karba mai addu'ar shi ka gani cin haram yana ɗaya daga cikin abubuwa ko da ka cika sharaddukan amsa addu'a ubangiji ba zai taba karba addu'arka ba shine wa iza sa'alaka ibadi anni idan bayuna suka tambaye ka akaina fa inni qaribun ni inna akusa niki ba nisa nike ba ujibu da'wata da'i idza da'ani ina karba kiran duk wani mai kira idan ya kiraye ni ba wanda yake kauye ba shehu ba malami ba almajiri duk wanda ya kira ba a bambanta ba aka ce a ai sai suwa da kadai suke yin addu'a a su suwa na su musai addu'a ba sai dai su kai addu'a wurin suwa ne suwa da su yi musu addu'a a ubangiji yace ujibu da'wata da'i idza da'ani in dai bawa ne ya daga hannun shi ya roke ni to ina karba mai addu'a shi da sharadin ya cika abin da nake so fal yastajibuli shi ma bawan nawa ya karba mini kiran da nayi shine ya muslimta ya meka wuyan shi zuwa ga ubangiji kuma yayi imani da abin da aka zo mai da shi manzanni alqur'ani da aka zo da shi da manzan da muka aiko yayi imani da su yayi biyayya yace la'allahum yarshudun ko sun samu shari'a a gun ubangijin su insha Allah in Allah ya sa muna cikin masu rai gobe sai mu dau abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su kalkashin wannan aya yau mun dan ja mun dan ƙara har minti 8 abinda muka karanta dai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi Allah gafarta mana Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce mako musu ita ce mako mammu bukatun mu na alkhairi Allah ya biya mana abinda ba ma iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki na nesa da na kusa da suke bara adda muna fatan kowa ubangiji ya biya bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah mana albarka yi wa zuriyar mu albarka yi wa abinda ya arzuta mu da shi na daga ilimi na daga dukiya albarka yi wa sauran kwanukan mu albarka iyaye da amanna arziki da ƴan uwa da suka gaya mu gidan gaskiya muna fatan ubangiji ya wasa musu a cikin kabarin su ya gafarta musu ya sanya aljanna ita ce makomarsu wannan ibada da muke cikin ta muna neman ubangiji ya datar da mu a cikin ta kuma ya karban mana insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.